بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan yammaci na ranar Laraba mun shiga daren Alhamis wanda shine daren 18 ga watan Zulhijja shekara ta 1447 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 3 ga watan June 2026 daga wannan masallaci ne albarka na Masjid Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dake nan dandali a cikin wadan Zaria inda muka saba yin darasi a cikin tafsirin juzu'a amma a yau insha Allah za mu yi darasi na biyu a cikin tafsiru suratul qadr wato inna anzalnahu fi lailatul qadr malam zai karanta mana surat bismillah
a'udhu billahi samiil 'alim minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
الله مدعو كيسر كيتشي إنا أنزلناه في ليلة القدر للي من سو كدشي wato alqur'ani mai girma a dare mai daraja wama adraka menene ya sanar da kai ma lailatul qadr menene dare mai daraja lailatul qadri dare mai daraja khairun min alf shahr yafi dare guda dubu alkhair tanazzalul mala'ikatu warruhu fiha mala'iku da jibrilu suna saukowa وَالرُّوحُ فِيهَا أَجْكُمْ وَالنَّنْدَرِي بِإِذْنِ رَبِّهِمْ دَ إِذْنًا أَلَّا أُبَيْجِجٍ سُوءٍ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ تَعْرَدَ دِكَّا الْأَمْرَ سَلَامٌ هِيَا دَرَيْنِي لَيْكِ دَ أَمُنْشِي حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ هَزُّوَا فِتُوَا الْفِجْرِ وَنَيْتَجِي سُرَةُ الْقَدْرِ وَنَمَا كَفَارَ تَتَّوْنَاوَا أَكَنْ تَفْسِيرٍ تَا har zuwa fadan Allah madaukakin sarki da yake cewa lailatul qadri khairun min alf shahr daren kaddara ko dare mai daraja yana da alkhairi fiye da daren raki guda dubu daya wannan shine gabar da ya kamata mu tashi akai insha Allah al-imam ibn jarir ya ruwaito daga mujahid yake bada labari yake cewa كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمس أتكلم بنو إسرائيل أكون متون ديا كسنتي بالدري سياتا شيء سلا الدري كم أن جري واي ذي تفورن جهادي هيا ماي ففعل ذلك ألف شهر كما yayi kusan shekaru 80 da wani abu yana aikata haka fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-ayata shine Allah ya saukar da wannan aya fade shi lailatul qadri khairun min alf shahr fa qiyamu tilka al-laila mujahid yace idan mutum ya dace yayi ibada cikin wannan dare khairun min amali zalika ar-rajul to zai samu daraja da lada fiye da aikin da wancan mutum yayi na shekara 80 da haka daren wata falala ce da Allah madaukakin sarki ya ma wannan al'umma saboda su cimma al'ummomin da suka gabace su a wajen yawan lada saboda Allah ya kaddara ya ba wannan al'umma falala ne yawa amma kuma ya sanya rayuwarta takaitacciya ce rayuwar wannan al'umma shekarun ba su da yawa to ya taya Allah zai augmentin yawan aikin sai ya ware daren lailatul qadri dan wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su samu wannan alkhairi shine suke cewa wa hadha huwa ma'an alkhairiyya wannan shine ma'anan alkhairi wato al'amalu fi lailatul qadri bima yurdi Allah khairun min al'amal fi ghayriha alf shahr yin aikin alkhairi a dare kwaya ɗaya lailatul qadri kai aikin da Allah yake so na sallah ko karatun alqur'ani ko istighfari ko sadaka ko wani abu makamancin haka zaka samu ladan kaman wanda ya shekara 80 yana yin wannan aikin amma a cikin shekarun shi din nan babu lailatul qadri wa amaluha me yake nufi da aikin da zaka yi siyamu yawmiha kai azumi na ranar wa qiyamu laylatiha sannan kai qiyamu layli a cikin daren wanda ya samu ya waɗannan guda biyu to ya samu wani alkhairi wasu mu suka ce a abinda ake nufi kawai shine dace da daren ko da a ce mutum yana da larurar da bai yi azumi ba a ran kamar a ce matafiyi ne shi ko yana da rashin lafiyar da ba zai yi azumi ba to ya dai kokari ya yi aiki cikin daren kasan zai tana mun yi magana akan cewa kiran sunan dare a wannan ayoyin baya dafa daren kadai yana nufin 24 hours kamar yadda Allah yake cewa walayalin ashir wal fajr walayalin ashir kaga ai su anan ma muhimmanci ma yafi game da ranar fiye da daren amma aka kira su da dare saboda kasancewar a musulunci ana da safiya da dare saboda farin wata almuhim dai abinda ake nufi shine mutum ya samu yayi ibadar wulin da kuma daren wulin da ke a biye da daren lailatul qadri da kuma daren da ke gabananta al-Hakim Ibn Jarir ya ambata daga Yusuf Ibn Mazin yake cewa qultu lil Hasan Ibn Ali radiyallahu anhu wannan wani mutum ne cikin ƴan Shi'a Yusuf Ibn Mazin wanda suke jin haushin abinda al-Hasan dan Ali radiyallahu anhu Al-Hasan dan Ali dan Abu Talib Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wata nubu'a game da shi cewa zai hada kan al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan rikici yayi kamari to lokacin da rikici yayi kamari tsakanin magoya bayan sayyidina Ali radiyallahu anhu mutanen kasar Kufa da magoya bayan sayyidina Muawiya radiyallahu anhu mutanen kasar Sham rikici yayi rikici har ya kai ga an kashe sayyidina Ali ana nufin za a ƙara gwamza yaƙi tsakanin musulmai isu-isu har an je marar bahara inda aka kamar shi ne fagen fama sayyidina al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib da ya fito ya ga tarin al'ummar musulmi duka al'ummar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama suna shirin za su kashe junansu sai ya ce to ni dai akan wannan mulkin da ake so ya tabbata ni indai dan ni ne gaskiya ban amince da a yaƙi a kashe musulmi junansu ya junansu ba inda haka ne ku je ga Imam Muawiya ya aiki wasu ku je ga shi ni na yadda ya zo a yi sulhu akan shugabancin nan ba sai an yaki Muawiya ya ce to shi indai an ba mushi mulkin yayi amma ga takarda kai Hasan ka rubuta duka sharuɗan da kake so a bi ka sa hannu na yadda duk abin da ka rubuta sayyidina al-Hasan ya rubuta sharuɗa cewa ba wanda za a kama daga baya saboda bai goyi bayan ka ba ba wanda za a yi wa kaza da kaza waɗanda ma duk suke hannu za a sake su duk sharuɗa ne wanda suke nuna dattaku da adalci da sani ya kamata Muawiya ya ce duka ya ji daga nan Allah ya hada kan al'umma da Allah sallallahu alaihi wasallama sakamakon wannan dattaku da haƙuri da kawaici da shi sayyidina al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib ya nuna to amma a cikin tawagarsa mutane da yawa ba sa goyon bayan wannan abu ne da haka a wurin ma Allah ne zai tsira da ransa dan sai da wasu suka kai mishi farmaki cikin dare suka jijjima masu gadin shi ciwo shi ma suka ji masa rauni sai da ya jinya ta wajen wata shida wannan dai wani dogon labari to a lokacin shi ne sai wannan ɗaya daga cikin su ya same shi ya ce mishi ya musawwida wujuhil mu'minin ya kai wanda ka bakanta fuskokin mu'minai ya kai wanda ka ci amana ya samu sayyidina al-Hasan ibn Ali bai ga girmansa ko ya ji kunyarsa ko ya ji kwarjininsa a matsayinsa na cikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi wannan mummunan zance yace ya kai wanda ka bakanta fasakun mumire amatta ila hadha ar-rajul yani muawiyah ibn abi sufyan fa bay'ata lahu yanzu kai ka goyi bayan muawiyah ya zama halifa mu shikenan mun yi asarar shugabanci fa qala sai al-hasan yace masa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ra'a fi manamihi bani umayyata yal'anuna ala minbarihi khalifatan khalifatan yul'anuna ala minbarihi khalifatan khalifatan yace ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi mafarki ya ga banu umayya sun hau kan minbarin sa halifa daya bayan daya suna ta tsinuwa ko kuma ana ta tsine musu albarka in an karanta da yul'anuna kenan fa shakka zalika alayhi sai wannan ya bakanta mai rai cewa za a wayi gari wasu sarakuna wanda za su hau kan minbarinsa su dinga sakin baki suna la'antar musulmi fa anzalallahu sai Allah ya sauka masa da inna a'tainaka al-kautsar wa inna anzalnahu fi lailatil qadr sai Allah ya sauka masa da wannan surori guda biyu yani mulka bani umayya yana nufin wannan sarauta ta bani umayya ita ce a madadin wato abinda zai faru na al'ummar sa na rashin daɗi to Allah ya mai masa da lailatul qadr al-qasim ibn al-fadl sai ya ce fa hasibna mulka bani umayya fa idha huwa alf shahr shekarun da bani umayya suka yi suna mulki daga shekara ta 40 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa shekara ta 132 idan ka lissafa zai baka shekara 92 ko sai muka lissafa mulkin bani umayya sai muka ga wata dubu approximately in an cire musamman an cire shekarun da muawiya yi wanda suka biyo bayan shi za a ga kusan wannan lissafin to sai suka ce waɗannan shekarun da bani umayya suka yi suna mulki su ne shekaru marasa albarka a cikin daulolin musulunci da haka Allah ya maye gurbinsu da lailatul qadr amma wannan fassara ce mummuna ƙwarai da gaske cikin shi Ibn Jarir da ya kawo ta sai yake cewa wa hadha qawlun batil wannan zance ne na barna zance ne mara kyau domin da shi ne zancen to da iya a waɗannan shekarun ne kai ba ta zanar daga nan ba mun ta shi ne abu farko da kai da in an iri wuce iya waɗannan shekarun to sai a ɗauke ta ba a da buƙatar ta in ta zama wato tana maye gurbin shekarun sannan kuma a aikace za mu ga cewa sarakunan bani umayya ba ka tsarkake su daga abinda sarakuna suke da shi innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu izzata aliha adilla wa kadhalika yaf'alu sarakuna suna da abubuwan su da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma dama zai zama sarauta ce take thumma al khilafatu min ba'di 40 aman thumma yu'ti Allahu al-mulka liman yasha thumma yakunu mulkan adudan nabi dai ya fada cewa za a yi halifanci daga nan za a yi sarauta daga nan kuma za a yi mulki na kama karya wanda idan mutum ya kama zai san saki da ka baka rasa sarakuna da duka irin waɗannan abubuwan amma kuma mulkin bani umayya idan an kwatanta shi da duk wata daula da ke bayansa to wata ya fi shi albarka saboda mene saboda da farko yana da kusanci da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma annabi ya ce khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sannan nabi kuma saboda an yi futuhat na musulunci da yawa kasashen India, Pakistan, Malaysia abinda yake ce ma Asharqul Aqsa Far East a yanzu duka a wannan zamanin na bani umayya musulunci ya kai gari su haka kasashen Misra da kasashen Morocco da har tsallaken kasashen Andalus wato kasar Spain da Portugal da wani sashe na kasar Faransa a yanzu wanda sai da musulunci ya shekara sama da 800 a waɗannan ɓangarori kafin daga baya turawa su fitar da shi daga wurin to duk a wannan zamanin musulunci ya kai wajen haka nan mafi yawan littafan musulunci da aka rubuta wanda ake kallon sa a matsayin fandisho na ilimin addinin musulunci kamar Muwatta kamar Sahih Bukhari da Muslim da sauransu duka an rubuta su ne ko dai a zamanin Banu Umayya ko a zamanin da ya biyo bayan zamanin su shine zamanin Banu Al-Abbas a tsakanin wannan zamanin aka rubuta su saboda haka zamani ne mai albarka ta fuskar wato yaduwar musulunci da karfin daular sa da yaduwar ilimin addinin musulunci wallahi alam wannan dai an kawo shi ne saboda malamai sun riga sun ambace shi a cikin maganganun su haka nan al-Imam Ibn Abi Hatim ya ruwaito daga wato Ali ibn Urwa yake cewa zakara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman arba'atan min bani isra'ila abdullah 80 aman lam ya'su allah tarfat ayn wata ranar manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci labarin wasu manyan annabawa cikin bani isra'ila wanda kowanne a cikin su yayi wa allah ibada ta shekara 80 bai taba sabawa allah shekara 80 amma tana cike da biyayya allah فذكر ايوب عليه الصلاه والسلام النبي صلى الله عليه وسلم يا ابتي ايوب النبي ايوب وذكر زكريا يا ابتي النبي زكريا عليه السلام وذكر حزقيل يا ابتي النبي حزقيل ابن العجوز وذكر يوشع ابن نون ده النبي يوشع ابن نون عليه السلام اجمعين النبي صلى الله عليه وسلم يبا صحابه لبار ودنن انبياء ودنن دكان سو سنن انبياء ne cikin bani isra'ila kuma gwaraza wajen bauta Allah da biyayyar sa قال mai ruwaya yake cewa fa ajiban nas min dalika sai sahabbai suna ta mamaki irin girman ladan da waɗannan bayin Allah ba su samu a ce mutum yayi ibada shekara 80 babu saban Allah babu gaggautawa babu shakka ya samu lada mai yawa fa jaa jibrilu sai Allah ya aiko mala'ika jibrilu fa kala ya muhammad sai bai samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ajibat ummatuka min ibadati ha'ula'in nafar 80 aman mutananka suna mamaki yadda waɗancan da aka ambata suka bauta wa Allah shekara 80 ba ka kautawa walam ya'suhu tarfata ayn musaba wa Allah ba ko su daya faqad anzalallahu alayka khayran min dalika to albishirinka Allah ya saukan maka da abin da ya baka alkhairi faqara alayhi sai karanta masa inna anzalallahu fi lailatul qadr ya karanta masa waɗannan ayoyi sun makara da hu sannan ya ce masa haza afdal mimma ajibat minhu ummatuka wannan laylatul qadri ta fi falala fiye da wancan abin da mutananka suke mamaki fasurra bidhalika annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya farin ciki wasurra ma'ahu nas su ma sauran mutane suke farin ciki game da wannan isnadi ne mursali amma yana da ƙarfi kwarai da gaske kuma yana bayyana abin da ke cikin laylatul qadri na falala mai yawa da wannan al'umma ta mu ta dace da shi shine mutum wanda ya kokari yayi ibada a wannan dare zai iya samun lada mai yawa kamar ladan wasu daga cikin annabawa ko salihan bayi da suka rayuwa mai tsawo cikin bautar Allah al-imam ibn kathir shi ma da yabo sai yake cewa al-qawlu bi annaha afdalu min ibadati al-fishar laysa fiha laylatul qadri huwa as-sawab la ma adahu ana nufin shi wannan dare idan mutum yayi ibada a cikin sa zai samu lada fiye da mutumin da ya shekara 80 yana ibada a cikin wasu dararraki wanda a cikin su babu laylatul qadri kamar mutanen da ke wa huwa qawlihi sallallahu alaihi wasallama kamar da annabi yake cewa ribatu laylatin fi sabilillahi khairun min alf laylatin fi ma siwahu min almanazil mutum ya kwana tsawon dare a wani waje yana matsayin sojan musulmi yana kare iyakar musulmi ko yana kare wato shugur kan iyaka ko ya hana abokan gaba shigowa inda musulmai suke wannan kwanan kwaya ɗaya da mutum zai yi yana gadin gari ko anguwa ko daular musulunci a matsayin shi na soja ya fiye mai alkhairi fiye da dare guda 1,000 a duniya in dai babu irin wannan darabci saboda muhimmancin aikin jihadi irin wannan na kare iyakar daular musulunci wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin musnad Imam Ahmad ibn Hanbal kamar yadda kuma idan muka kalli misali game da juma'a sallar juma'a idan mutum ya aka ce wanda ya wanka ya sa kyakkyawar suturarsa ya tafi sallar juma'a da wuri za a rubuta masa ladan wanda ya ibada shekara guda wannan ibadar a cikin ta akwai azumin kwanakin nafilfilin shekara da qiyamul layl na kwanakin shekara duk mutumin da yayi mankharaja ila juma'atin mubakkiran wanda ya fita sallar ranar juma'a da wuri da zai fita kuma yayi wanka ya sa kayan shi da kyau ya fita don Allah dan neman falala Allah zai samu wannan falala amma da shartin lissafin da za a mai babu irin wannan rana a ciki idan akwai irin ta gagala da ya tsarki da ire-iren waɗannan abubuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata waɗanda ba waɗannan sannan al-imam ibn kathir ha'ilawi ya ambaci hadisin abu huraira yake cewa lokacin da ramadana ya riski sahabbai wata rana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu hudba yake cewa ja'akum ramadan shahrun mubarakun wata ramadana ya zo wata mai albarka افترض الله عليكم صيامه الله ubangiji ya watafta muku azumin ramadan sannan tufzahu fihi abwabul janna wata ramadana ana bude kofin aljanna a sanadiyarsa wa tuglaqu abwabul jahim kuma a rufe kofofin jahannama ma'ana haka shine za a bude kofofi na alkhairi kala daban-daban kuma za a sauwaka wa mutane iya aikin alkhairi ha wanda wasaba sannan za a toshe kofofin zunubi sannan hatta wanda suka saba yin zunubi to zunubin zai musu nauyi za su kasa yin zunubai saboda shedan da ke zuga su an kama su an kulle su abokan barnar su kowa ya koma ga Allah haka za ga idan ramadan ya yi sai kaga kowa cikin kokarin ibada kaga masallaci ya cika sallar asubahi sallar isha sallar ashar ko ina mutane kaga kowa na kokarin ya yi sadaka kowa na kokarin ya karanta alqur'ani kowa na kokarin ya je inda ake tafsiri kaga mutane duka kowa ya kama kansa wani daga nan Allah ya cike shi bayan ramadan ya wuce kuma sai ga rayuwar shi ta gyaru to wannan shine ma'anar an rufe kofofin wuta an bude kofin aljanna nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa tughallu shayatin sannan a kama shedanin aljanu dake zuga mutane waje yake barna duka sai a daddaure su sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake fihi lailatun khairun min alf shahr a cikin ramadana akwai wani dare da yafi dare guda al-dubu al-khair man urima khayruha to wanda Allah ya hana shi dacewa da al-khair ramadana faqad urima to wannan Allah ya nesanta shi daga albarka duk wanda a ce yau an shiga goman karshe cikin kwanakin ramadana amma ya kasa yin ya kasa tabuka wani abin arziki ya kasa tashi ya fito ai sallaci ya kasa yi a cikin gidansa ya zama bacci yake kamar yadda yake yin bacci da can ko cikin kwanakin wajen ramadana idan kana neman wanda Allah ya toshe mishi kofa albarka an ka samu wannan takari in kana neman wanda Allah ya fita sha'aninsa to ka samu wannan takari shine Allah yake cewa man hurima khayruha faqad hurima wanda duk aka hana shi cin moriyar alkhairi dake cikin wannan dare to wannan ya kai matuƙa cikin mutanen da Allah ya haramta musu alkhairi Allah ka tsare mu daga wannan bala'i zaka samu duk yadda ake ibadar nan cikin wannan ramadan wani kai yana can yana bacci kuma lafiyar shi lau baya cikin alima an sai kunu min kumarra baya cikin marasa lafiya baya cikin matafiya baya cikin wadanda suke da wasu ayyuka na musamman kamar a ci ma'aikatan tsaro ko teloli ma wata kila wanda suka riga suka sha iya wuya sun yi alƙawura wa mutane duk baya cikin su gama garin dan adam ne kamar kowa ma zai je ya cika cikin shi da abinci kawai kama bacci ba zai farka ba sai an fara sai yaran anguwa suna dawowa daga sallar dare sannan shi ne farka zai so to wannan mahrum wannan yana cikin asara to mafiya asara kuma su ne waɗanda kullum idan lokacin ma ya yi suke nema su kirkiro wani karatu na cewa babu kyau ma sallar dare su ba wai asara suke so su ba suna so duka a yi ittifaki ne a cikin asara su da mutane wato masu zuga mutane da sunan wani karatu ko wani sabon ilimi ko wata sabon fahimta cewa ai ba kyau ma fita sallar dare ba kyau duk wanda ya fita ma ƙarya ne kaza 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 da sunan malamai waɗannan ku sun fi kowa asara a cikin mutane kuma yanzu su waɗannan ira yake shaɗan suke sun ɓata suna ɓatar da mutane in ma ba za ka yi ba ya kamata ka kyale wanda zai yi amma ka ce sai ka hana kowa sai ka yi wa'azi ka hana wani ma sai ya kira muƙabala akan zai hana mutane sallar dare a ƙarshen watan Ramadana, to wannan gaskiya a haramtacce ne daga wannan rahama, Allah ka bari mu. Sun haka jama'a, mu dinga tanadi don lokacin idan watan Ramadana ya zo, idan aka kai kwanakin ƙarshensa musamman, duk yadda za a yi kaka saki a baka a baya, kuma ba za ka iya fita ka yi sallah a cikin jam'i ba, to ka yi a cikin gidanka, ita ma sallah ce. Ko ka yi da iyalanka da matanka da ‘ya’yanka, inda za ka samu ka fito ya fi, saboda shiga cikin mutane ya fi sa maka nishaɗi, ya fi baka dama kai ma ka zage a yi da kai. Kuma a cikin mutanen nan hala akwai wasu masu albarkar da suka yi addu’a, ko liman yana addu’a suka ce amin sai Allah ya amsa muku duka gaba ɗaya, wataƙila in kai kaɗai da ba ka samu wannan falalar ba. Saboda mu kula da ma kar ka saurari wani wanda zai ce wai ba kyau, mu zance shi shine mara kyau, Allah ya tsare mu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man hurima khairuha faqad hurim. Al-Imam Ahmad ya rawaito wannan riwaya da Al-Imam An-Nasa'i a cikin ainihin wato sunan sa. To wannan kenan game da fadin Allah, laylatul qadri khairum min alf shahr. Dare mai albarka yafi yana da alkhairi fiye da watanni guda da ta fuskar wato kudi tsawon rayuwar wasu al'umma can da suka gabata. Ko kuma wani abu makamancin haka. Sai Allah ya ce tanazzalul mala'ikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Tanazzalul mala'ikatu, asali ta tanazzalu, ta tanazzalu, sai aka cire ta'u guda ɗaya. Akwai bazzi yana karanta nan wajen da wata shadda, ko in ya karanta ayar da ke gabani laylatul qadri khairun min alf shahr tatanazzal shahr, sai ya dauri baya yin tanwini ga ra'u, ba zai ce min alf shahr ba, sai ce min alf shahr ta shahr ta, sai ya hade tsakanin karshen waccan aya da kuma farkon wannan, sai ya mata'un din shadda. Karatun bazzi ne wannan, ba mashahuri ba ne, za ka watakila ba za ka ci shi wani na karatu da shi ba, amma ni tabbatacce ne a riwayance. To asali da ta kunce guda biyu, ta nazzal don nuna yawaitan saukar, cewa suna sauka wasu bayan wasu, suna sauka tun daga sanda rana ta faɗi don lantar ƙadar yake farawa, idan shi ɗin ne har zuwa ila matsala'i alfajir, har zuwa lokacin da za a kira sallan fitar alfijir, da za a daina cin abincin sahur din nan. To tun daga farkon dare mala'ikun nan suke sauka a ƙarshen dare, daga ya zama tatanazzalu. To sai aka cire ta'un ɗaya saboda ya yi nauyi a baki, sai aka bar guda ɗaya, shi ne kuma tanazzal mala'iku, tanazzalul mala'ikatu, mala'iku suna sauka daga kowace sama cikin sammai, daga sama ta ɗaya, ta biyu, har zuwa ta bakwai, kowanne mala'iku Allah zai ba su izini su sauko. Sannan da kuma mala'ikun da suke sidratul muntaha su ma za su sauko gaba ɗayansu, yanzuluna ilal ard, za su sauko zuwa cikin duniya. Mun ji a baya abin da ke kawo su, na farko da gaskiya abin da ke kawo su ne za su zo duk addu'ar da muminai suke yi, su kuma yu'minuna alaiha, duk addu'ar da ake cikin daren nan suna amin, amin ya Allah ka amsa ma bayinka din. Na biyu kuma la yamurruna ala mu'minin illa sallamu alayhi, duk wani musulmi da zai wuce daga gidan shi zai je masallaci, ko ya fito zai tafi, ko zai koma gida, sun gan shi za su dinga gaishe shi suna mishi sallama. Shi ne burkati da yake cewa ai yakfuru تنزل الملائكة في هذه الليلة ذا أسوك الملائكة ديوة أتكوانا داري بكثرة بركتها سوى ديوة البركة دارا دوة لوكة يقوريني البركة ذا نغمتا نيكيركي سنة يويتا ودي تواك ملائكة حلتوني ما سأ البركة ناك الله دي باسو إذن يسوكو ديوة ستكى دونيا أولا داري سيكي تشوى ونزول الملائكة dama su mala'iku suka sauko duniya da ɗaya abu biyu, ko dai lil khairi wal barakati war rahma, ko dai su kawo alkhairi, ko dai su kawo albarka, ko dan Allah ya tausaya mutane, za su suna saukowa su rako mala'ika biyu da ya kawo alqur'ani, kaga albarka ne, suna saukowa sanda ake karatun alqur'ani, inda ake karanta alqur'ani suna saukowa, kaga albarka ne, suna zuwa su kewaye hilaqul dhikr, inda ake ambaton Allah, kamar inda ake karatu ko ake tafsiri ko ake musaffa ko ake wani abu makamanci haka, mala'iku za su zo su kewaye. Muna fata yanzu din nan suna kewaye da mu. Idan suka zo suka kewaye wannan wurin, abinda suke yi dama Annabi ya kira su suna as-sayyahun, mala'iku masu yawon buɗe ido, in ka so da Hausa. Su assignment ɗinsu kawai shi ne su je su duba ina ne inda ake ambaton Allah, za su wuce a bayan ƙasa suna yawo. Shi ne suka ga ana wasu suna karatun Alƙur'ani, wasu suna ba da hadda, wasu suna tafsiri, wasu suna zikiri, wasu suna kaza, za su samu risu zauna. Su ma sai sun gama sauraron abin da ake ambaton Allah a kai, sannan kuma za su rubuta attendance na rijistar duka mutanen da ke wurin. Sannan su kuma su gaya wa Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alhalin Allah ya fi sanin abin da ke faruwa. Zai tambaye su, me kuka ji ga bayina suna yi? Za su ce mun ji mun tarar da su a wuri kaza, daidai lokaci kaza, suna kaza, suna kaza, suna kaza. Ga ma ga rijista ma ta gaba ɗaya manifest ɗin sunayensu da sunayen iyayensu da inda suka fi. Sai Allah ya ce mala'iku ku shaida na gafarta musu gaba ɗayansu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai mala'iku su dinga mamaki. Suna cewa ya Allah kace ka gafarta musu duka? Ya ce kwarai kuwa ina kafa ku shaida. Sai su ce to amma ya Allah akwai fa mutanen da fa ba karatun ne ya kawo su ko ba ambaton Allah ne ya kawo su ba. Sai mala'iku su fara ambaton mutanen da su a iya sanin su suna da wasu matsaloli. Wataƙila alhala wani ɓarawon takalmi ne ya zo ne ya faki ido, wani hala cajin wayanshi ya zo yi, ko wani hala akwai mutum da yake ni bashi ne a masallaci ya zo ya kasa ya tsare da an tashi ya rabda shi. Akwai wanda kuma hala Allah karatun hankalin shi ba zai kankafi yana kan wayan shi ko yana da wani tunani can duk mala'iku su ta ambata irin wannan fasu matsalolin nan. Sai Allah ya ce duk na san da su duka na gabata su duka ku kale su zaman da suka yi abinda ake ambato na ya cancanta musu da gafara. Wannan ya gaskiya abin da ke kawo mala'iku su zo duniyar nan ko da yaushe suna zuwa. Shi yasa ana so ka zama kana zama a inda ake ambatan Allah ko ba komai don ka samu wannan falala. Wata rana Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen Allah ya gafarta mashi yana karatu, sai yana tambayar mutane a majalisin ina aka kwana, ko irin dai tambayoyi haka dan yaje yana evaluating mutane da suke zaune a majalisin. Sai aka tambaye wanda tijo wanda kullum kuma baya fashin karatu, sai ya kasa bada wata gamsasshiyar amsa. Sai malamin ya ji haushi ya ce amma kai zaman da kake ana shi zan farza kake. Sai ce a malama ban maza nake ci tuni amfanin ka kullun kana na azuna amma an tafi ga simple question ka kasa amsa. Duk malami zai ci takaicin abinda yake in ba a gani. Sai kawai ya ce a ainihi abinda ke kawo ni na ji ka faɗi wani hadisi ran sai ka mai wani hadisi ce kai ka faɗa ka ce duk mutumin da yake zama a inda yake ambaton Allah ko baya ganewa ana sa sunan shi a cikin lisani wannan shi kawai ke kawo ni ba ɗalibin ilimi ba ne. Sai wani ya ce dole ne kai kawo fi daga na karatu. Ce kai kawo fi daga na karatu ba shi. Ce ni ba ɗalibin ilimi ba da haka ni baya cikin abin da ɗina rasu shi da cewa sai na gane abin da kake kula na kalta don kai gaba ga dai ba su da kalta don su ɗalibai. Amma ni kawai na zo ne kullum samu atin da tsaurin Allah ba wannan bane damuwa ta. Sai ka gaba na fashi. Sai malami ya ce lallai kai kawo fi daga na karatu ba. Saboda haka ko ba ka ganewa kar ka zama wato ba ka zuwa inda ake ambaton Allah. Ina da gaskiya abin takaici jama'a inda ake wannan karatukan za ka tara wasu sai su fita baki masallaci ko su zauna abin suna fira ko suna jira a kira isha ko suna jira a kira la'asar kuma ba ya zama musu buri ba. Lallai dai wannan katina yake ba su iya shi ba. Duk wanda zai fita daga masallaci ya je ya jira irin waɗannan katukan da ake inda ya iya ne to da sauki amma bai iya ba to da ya zauna ya koya da ya fiye mishi in ma ba zai koya ba ba wai dole Musa ya ji nawa ba ya je waje ma dai aƙalla zuciyarka za ta yi laushi kullum ana maka ana ambatan maka Allah ana maka wa'azi za ka gyara wasu daga cikin kurakuranka kuma ka samu irin waɗannan falalolin. Allah ya sani. To ɗaya daga cikin abin da ke kawo mala'iku kenan a duniya suna zuwa suna bin wajen ambatan Allah, sannan suna bibiyar ɗaliban ilimi kamar da Annabi ya ce suna shimfiɗa musu fuka-fukansu innal mala'ikata latad'u ajnihataha ajnihata li talibil ilmi ta'ziman lahu, suna kamar suna sara musu. Sannan suna saukowa na biyu kuma domin uquba da azabtar da kafirai da suka suka yi wa annabawa da manzanni taurin kai. Allah ya bamu labari misali fadin Allah a cikin Furqan, yawma yarunal mala'ikata la bushra yawma idin lil mujrim, ranan da zasu ga mala'iku ranan babu wani bushara mai daɗi ga masu laifuffuka. Da irin fadin Allah wama natanazzal mala'ika ne
amma natanazzal illa bi amri rabbik lahu ma bayna
aydina ba wannan ba ma tanazzalul mala'ikatu illa bil haqq wama kanu idhan mundiri ko ta cikin suratul hijr wama kanu idhan mundiri da fata mala'iku ba sa sauka sai da gaskiya wama kanu idhan kuma su kafiran idan mala'iku su sauka to a lokacin ba za a daga musu kafa haka duk sanda za a halakar da wata al'umma ta kafirai to mala'iku za su sauko to saukansu kuma na ƙarshe shi ran tashi al-kiyama wani zilal mala'ikatu tanzila idan shaqqat yawma tatqu as-sama'u bil ghamami wa nuzzilal mala'ikatu tanzila ranar idan mala'iku suka idan Allah ya tikkita saman nan mala'iku suka sauko to wannan sai saukowa ta ƙarshe kenan domin za su kora mutane zuwa ga mahshar. Allah ka samu cika da imani. Saboda saukan mala'iku a wannan dare na kaddara yana suna zuwa ne don yin bushara ga mu'minai, don su yi musu amin idan sun yi addu'a, don su yi musu gaisuwa, su yi musu sallama, sannan kuma don su yi musu bushara da cewa Allah maɗaukakin sarki yana karɓan ayyuka da addu'o'in da aka yi a wannan dare. Sai Allah ya ce war ruhu, bai da aka bacci mala'iku za su sauko, sai kuma Allah ya ce war ruhu, war ruhu kuma tare da mala'ika Jibril. Mala'ika zuwa ana kiran shi da ar-ruhu. Allah ya ce nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundiri. Allah ya kira shi da ar-ruhu al-amin, ruhu mai tsarki kamar da ake faɗi da Hausa ko. To zance mafi fita shine cewa Jibril alayhi salatu wassalam yana saukowa shi da kansa, ma'ana wannan yana nuna girman sha'anin daren, ba wai gama garin mala'iku ne suke saukowa ba, hadda shugabannin mala'iku sai aka ambaci shi kanshi mala'ika Jibril. Kamar da a nan duniya idan aka ci ga wani taro za a yi, idan shugaba ya zo da kanshi yana nuna girman taron, idan taron da ya kai ya kawo ba sai turo wakili kawai. Sai turo wani wakili ya ce wani kwamishina ko wani gwamna ko wani minista ya je wakilce shi, amma idan taron ya kai ya kawo to sai ya zo da kanshi, ba wuce ya ce zuwa da kai ya fi sauko. Haka mala'ika Jibril yana zuwa da kansa a wannan rana. Wannan sai zama min babi aqfil khasi ala al'am, domin aka ce al mala'ika to har Jibril ya shiga ciki, amma kuma sai aka ambace shi kadai. Kamar da Allah yake cewa na kulman kana aduwwan lillahi wa malaikati wa rusulihi wa jibril wa mikala, kaga jibril da mikala suna cikin wa malaikati. Haka nan kamar hafidu ala salawati wa salati alwusta duka cikin bakara, kaga as-salatu alwusta ita salatu al-asr kuma tana cikin as-salawati da aka ce ayi a kiyaye su. Wannan ita ce fassara mafi bayyana da malamai suka sani cewa malaika jibril ake, amma ko su fasarori daban-daban da wasu malamai suka ambata, za mu shara ilba gare su. Wasu sun ce ar-ruhu wasu nau'i ne na mala'iku, kamar yadda ake da az-zabaniya misali, ake da al-hafaba, ake da sayyahun da muka ambata, ake da abin nan ire-iren su, ga sunan mala'iku jama'a-jama'a ne. To haka kuma akwai mala'iku da ake ce musu ar-ruhu, in ji wasu malamai su ne suke gadin sauran mala'iku da suna aiki. Sannan wasu kuma suka ce wasu sojoji ne cikin sojojin Allah da ba ma san su kuma ya lamu jihudu rabbika illa hu, wannan arwato shi daga Ibn Abbas kamar da Mujahid ya ambata. Haka nan Al-Qushayri yace wasu halittu ne ma daban can wanda ba a san nau'in su ba. Wasu kuma suka ce ar-ruh bi ma'anar rahma, suka yi hujja da fadin Allah yunazzilul mala'ikatu haka ne birruhi ko birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadi cikin suratul Nahl. Kaga birruhi ma'anar shi ai birrahmati, yunazzilul mala'ikata yana saukar da mala'iku, birruhi ai birrahmati yana saukar da mala'iku tare da rahama cikin kaddarawarsa, ala man yasha'u min ibadi, suka ce to ma'anar tanazzalul mala'ikatu, mala'iku za su sauka, war ruhu da kuma rahama, rahamar da ke sauka a cikin wannan dare, fiha wato filailatul qadr. Kamar yadda muka ambata, al-layl yana farawa daga faduwar rana ne, ba kamar yadda a urfin mutane zaka ce daren lailatul qadr abinda yawanci muke dauka kawai shine sai can dare, kamar yanzu dinan sunan shi dare ko amma mutane abinda suke dauka zaka ce lailatul qadr, to ibadar da za a karba shine wanda aka yi can dare, to ba haka bane. Daga zarar rana ta fadi sanda aka yi bude baki din nan, idan daren ne to daren ya fara, amma dai albarkar ta fi a ƙarshe. Dama duk abubuwa masu albarka zaka tare cewa ƙarshen su shine ke ba albarka, misali ranar Juma'a, sa'a ta ƙarshen Juma'a ta fi albarka, haka dare ƙarshen sa ya fi albarka, haka watan Ramadan ƙarshen sa ya fi albarka, haka ko ranar Arafa daga sallar la'asar zuwa faduwar rana ya fi albarka. Kowane abu mai albarka cikin lokuta zaka ga ƙarshen shi ke da albarka fiye da farkon. To haka ita ma lailatul qadr a ƙarshenta albarka sa ba kamar farko ba. Babu laifi mutum ya wasu ibadoji a farkon dare, ya kwanta ya tashi ya yi, in bai samu halin yi ƙarshen dare ban yi farkon dare duka ya yi ƙiyamul layl a cikin wannan daren. Haka ne ma wanda duk ya yi sallar isha a cikin jami'i a dare sai je ya kwanta, yana da ladan wanda ya yi ibada cikin darasi. Ina fata mun gane wannan. Sai Allah ya ce fiha, ai a cikin daren, wato mala'ikun suna sauka ne a cikin wannan dare, bi izni rabbihim, da izinin ubangijinsu, ba sa yin gaban kansu. Abinda ya sauko da su shine bayan izinin Allah, daga sama daban-daban Allah zai ba su izini cewa duka ku sauka zuwa duniya, kuje ku taya su addu'a, in sun yi addu'a bayi na ku ce amin, ku ɗauko min rahoton wanda suka yi ibada ku kawo min. Min kulli amrin, min anan tana da ɗayan ma'ana biyu kamar yadda malamai suka ce, ko dai ta zama bi ma'anan lam, wato ya zama bi izni rabbihim li kulli amrin, wato suna sauka da izinin ubangijinsu, min ajli kulli amrin qudiya fil anil muqbil, wato dan su saukar da bayanai na duk wani abu da Allah ya kaddara. Wato Allah madaukakin sarki yana da littafin shi kamar da muka ji a baya, yamullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab, a daren kaddara za a ware duka files na bayanai na abinda Allah ya kaddara na rayuwa da mutuwa da arziki da ruwan sama da duk wani abu da zai faru daga wannan daren zuwa wani dare irin sa na baɗi, to za a ware shi daga wancan babban littafin, sai mala'iku su sauko da shi zuwa ma'ajiya ta musamman a wannan sama ta ɗaya su ajiye. To idan mun ɗauki min da ma'anan lamun, to wannan ne fasarar shi, wato za su sauko da duka bayanai na abin da zai faru da umarnin Allah su zo su aje shi a wannan ma'ajiyar. Idan kuma ka ɗauke shi bi ma'anar ba'i, wato bi izni rabbihim bi kulli amri, sai zama bi izni rabbihim tanazzalul mala'ikatu bi kulli amrin qadahu Allahu min mautin wa hayatin wa rizqin, mala'iku za su sauko da bayanin duk wani abu da Allah ya ainihin wato kaddara a wannan dare, kamar yadda Allah ya ce misali yahfazunahu min amri llahi, ay yahfazunahu bi amri llahi, to Allah ya saka da ni daga mu sadaka daga yake ka wannan sadaka. Wannan wajanna bi izni rabbihim min kulli amri, ana karanta shi da wata qira'a bi izni rabbihim min kulli mri'in, haka ne malam? Wai ke karanta wa ta? Baka tuna ba? Na kamar bazzi ne shi ba ko? Amma dai ya zo a cikin wata riwaya ce shadda ba tabbatacciya ba, wasu cikin sahabbai suna karantawa bi idni rabbihim min kulli mri'in, sai zama ma'anar imri'in ana min kulli malakin, bi idni rabbihim min kulli malakin, kowane mala'ika da zai sauko sai yana da tasrihin shi, yana da wato yarjewarsa ta musamman da aka bashi sako shine ma'anar wannan kira bi idni rabbihim min kulli bayna min kulli malaki wato dukkanin mala'iku da su sako kowanne mala'ika sai da izini zai sako su zo suna wa ainihin bayin Allah sallama din Allah yake salamun hiya wannan dare yana cikin aminci hatta matla'i shine kira'an amma hatta matla'i da fata akan lamu ana kuma karanta da hatta matla'i sai zama masdari kenan kamar da ake cewa masjid masjidu kaga masdari ne ismul fa'il amma ka ce matla'i ismul maf'ul ne kenan kamar da ka ce wato ismul maf'ul shi ake fata a karshen shi ila matla'i hatta matla'il fajr har zuwa fitowa alfijir ko kuma hatta matla'i har zuwa daidai alfijir daidai alfijir an karanta da kasara din ke wannan lafazi na hatta anan ya zo ne a matsayin harafin jarra da aka yi jarra da aka kamar salamun hiya ila matla'i alfijir shi sa yazo yayi jarra anan domin hatta tana daga cikin kalmomi masu wuyar sha'ani a wajen irabul larabci har malaman nahwu suna mata laqabi da kunsa mushkil wato mata maza akwai babban malamin nahwu az-zajjaji Allah ya gafarta mishi yana kwance a gadon mutuwa bai da lafiya irin mara lafiya tambaye shi a ce me kake so me abin da kake so a kawo maka wani abinci ko wata wasiya ko wani abu kawai sai ya ce amutu wa fi nafsi min hatta shay'un ce kawai ina jin takaicin zan mutu da bakin cikin hatta wato hasan da zai mutu din nan bai gama fahimtar hukuncen ta ba ko bakin ciki shi kenan a duniya dama ka san mutane suka ga mutuwa kowa abin da yake a duniya shine damuwarsa idan dan kasuwa ne da sadi ne kama shi idan Allah rabba ne tilawa ne kama shi idan gayu ne music ne kama shi kowa Allah ya kyauta to haka salamun hiya hatta matla'il fajr ita wannan dare ne mai aminci har zuwa fitowa alfajr sha'ad yake cewa ma'anan salamun ay taslimul mala'ikati laylatul qadri ala ahli almasajid hatta yatla alfajr kamar yadda sayyidan musulmin ta cikin surar shi ma'anan shi shine mala'iku za su ta sallama suna kai gaisuwa ga bayin Allah dake sallah a cikin masallatai har zuwa fitowa alfajr wannan asari ya tabbatacce daga Amir ibn Shirahid ash-Sha'bi rahmatullahi alayhi surat laylatul qadri dare ne mai aminci da salat da sallama wanda babu shedaru a cikin sa babu wani sharri sai dai gaisuwa da sallama da mala'iku za su yi da kuma cewa amin idan ana cikin addu'o'i akwai abin da ake ambata a cikin zantuka ne da kullun cewa za mu insha Allah darasi na gaba lafi magana akan falalan daren da kuma tantance yaushe ba kamar yadda mutane kawai suke italaki su faɗa ka sun ce ai kawai 27 ga watan za mu nuna cewa karatun ya wuce rai da mutane suke tsammani kuma wannan italakin ya sa mutane kasala wani baya fitowa sai wannan daren to akwai tendency za ka yi asarar daren idan aka tattaro hadisai daban-daban za mu karanta wasu daga cikinsu insha Allah kai da kanka za ka gane cewa lallai akwai kantafi a cikin italakin cewa 27 ne wato stagnant ba ta canzawa ba haka ba tana iya zama 21 tana iya zama 23 tana iya zama 25 tana iya ta tana da ƙarfin yiwuwa a 27 tabbas tana iya zama kuma 29 da haka waɗannan kwanakin mara da 1 da 3 da 5 da 7 da 9 duka kowanne a cikinsu tana iya wato bi ta kansu saboda abinda ya fi wa mutum musulmi shi ne dukkanin dararen da ya kokari ya kiyama laidun su duk inda ta faɗi ma sha ne amma irin wannan dabara da zaka ga musamman ka je kudancin Najeriya South West yan uwan mu Yarbawa za ka ga sun fi wannan dabaran mara dabara na aka ce yau daren 27 to za a yi wani grand ibada ne daga nan kuma kowa ya ci gaba da bacci shi to wannan gaskiya ba daidai ba ne ya saba wa sunna abinda ya kamata dukkanin dararekin nan guda 10 a raya su a yi ta fatan kuma a gaba da su to akwai waɗanda suke ganin cewa akwai wasu alamu na musamman da ake gane dara to abinda dai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata kawai wannan abin da ke cikin salamun hiya ta matla'il fajr da kuma cewa idan gari ya waye za a wayi gari babu rana mai tsananin zafi. Kuma wannan tsananin zafin ba wani abu ne wanda yake relative, nisbi ne, ya danganta ga inda kake rayuwa da yanayin lokacin. Idan lokacin damuna ne da ba ai ba a yi rana a waɗannan irin kwanakin, wataƙila idan lokacin rani ne za a iya ganewa. Kuma in sai gari ya waye za ka gane, ka ga fargar daji ne domin ya wuce. Kawai za ka gani ne sai ka ƙara jin ƙwarin gwiwa, to Allah ya sa mun dace, domin daren shi ne zai riga wuni da za a ga wannan. Ina fata muna gane. Sai an yi daren in gari ya waye shi ne wuni zai tashi da wannan yanayi. Amma irin abin da ake ambata cewa za ka ga gari duka babu gine-gine, ko za ka hangi Ka'aba daga inda kake, to wannan dukan labaran da na yanzu ba ma wanda ya taɓa ganin wannan. Duk ana faɗan shi theoretically, amma ba wanda zai yi ci maka yadda ka suke ya tashi da daddare, sai dai ya sha wani abu ne zai dinga gana haka ko? Madina cikin hayyaci. Ya ce ya ga garin nan misali duka babu gini kwata-kwata, ya koma fili, wai babu komai sai Ka'aba. To wannan gaskiya ba yi da wani asali. Sannan akwai wani istinbadi da malamai suka yi game da kamar dabbobi masu cutarwa, karnuka ko macizai ko kunani ko makamantansu, cewa daga cikin alamar daren shi ne waɗannan abubuwan ba sa samun damar su tattar da kowa. To wannan istinbadi ne daga salamu da cewa tunda dare ne mai aminci, duk wani abu na cutarwa ba a sa ran ya faru. Amma wannan ma ba yi da wato is not default, domin kana iya fitowa da ranar sun kazara amma sata a gidanka, ka ga ba sama aminci. Kuma na jin wasu ma taɓa musu ko ka yawwa ko ka je ko ka faɗa abin hawan ka, yana iya yiwuwa. Da haka salamu din ba dole yadda mutane suke so su fassara ba. Almuhimu ne insha Allah muka zo a darasi na gaba wanda shi ne da mana ƙarshe a sura, za mu yi ƙoƙari, ina fata ya zama na ƙarshe ko? Mun sa ya zama na ƙarshe kawai mai taƙaita shi akan bayanai game da tantance daren, wasu daga cikin falalolin da ake samu da kuma su daga cikin hadisai da suke bayani akan me ya kamata mutum ya yi don ya ci fa'ida wannan daren. To Allah Ubangiji ya sa mu dace. Ina ganin bari mu saurara haka, lokaci ya ƙure kuma Allah ya sa mu kawo ƙarshen sura. Kuma ina ba da uzurin cewa da ban bidiyon karatun na Bursiya, saboda daga unguwanmu kawai da na gadari kawai sai na a ɗabi'a ta inda zai kaci abin da ke magarba, a ban yi magarba bai wa. Amma Bala Umar ya kira ni ya ce lalle ga mutane sai ce ko su bar taho a yi. To Allah ya sa mana albarka.
Amin.
Na'am. Na'am. Eh. Duka ne tafiyar ka zuwa da wuri shi ke bada wannan lada, ko kuma ladan step wanda aka ce din daga kafa za a yi gafata maka zulubai, ɗayan daga kafa kuma za a baka wata falala. Wannan daban, wannan duk sanda mutum ya tafi, koda bai tafi da wuri ba zai samu wannan. Shi kuma wancan da wanda ya tafi da wuri ne, da gwargwadon kusance shi da liman da zuwa shi da wuri, da gwargwadon wannan ladan bai samu. Insha Allah. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka Allahumma wa atubu ilayk. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.